بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد يوشا بقي جوات رمضان نون الشكرة هجرة أن صلى الله عليه وسلم تدبو دل أريه دل كلاكين za mu shiga darasinmu na tafsiri a wannan masallaci mai albarka na Al-Furqan. Za mu tashi yau farkon suratul Nisa, sura ta hudu a cikin tartibin Al-Qur'ani. A cikin tartibin surorin Al-Qur'ani, kafin mu fara za mu amsa tambayoyi daidai gwargwado. Wani na cewa na ji daga bakin malamai suna cewa inshora haramun ne, to mene, to kowace iri kenan, ko kuma akwai wanda baka daga ciki, kuma mene matsayin tsarin lafiya na ƙasa, National Health Insurance Scheme, wato inshora ta lafiya. Kuma ina neman ƙarin bayani akan riya, domin wasu malamai suna cewa idan mutum ya fasa wani aiki mai kyau don gudun kada ya zama riya, a cewa shi wannan ita ma ana kiranta yin riya ɗin. A dangane da ɓangare na farko na tambayar wannan ɗan uwa, wato akan hukuncin inshora, inshora haramun ce, inshora da ake yi ta kasuwanci, duk da yake inshora ana rage ta biyu, akwai inshorar kasuwanci wannan haramun ce, akwai inshorar taimakon juna wannan halal ce. Shine suke cewa at-ta'amin at-tijari shine inshorar kasuwanci, inshorar taimakon juna at-ta'amin at-ta'awuni wanda shine wanda malaman musulmi suka fito da shi kan ya zamanto maimakon inshorar kasuwanci, amma abin ta shine ake kiransa, akan kira shi da takaful. Abin ta kai ce har yanzu ba a kafa wani kamfani a ƙasar mu wanda yake irin wannan inshora ta halal ɗin ba. Abin da ya sa inshorar kasuwanci ta zamanto haram, saboda ta kunshi abubuwa na haramun da yawa. Daga farko dai ta kunshi abin da ake ce ma al-darar, garari, wato shi ne nau'i na cata, za a samu ko ba za a samu ba. Domin mutum idan alal misali ya yi inshorar mota, zai rinka ba da kuɗi ne duk wata ko duk shekara akwai abin da zai bayar. Da zumman cewa idan wani haɗari ya faru, kamfanin inshorar za su gyara masa mota ko su canza masa mota. Saboda haka ta ga abin da ya bayar ta yiwu na shekara ɗaya zai bayar, ya ba da alal misali 10,000 na shekara ɗaya, sai a zo a yi haɗari ya zamanto motar tana buƙatar sai an canza ta, zamanto cewa su kuma su sai masa 1,000,000. Wannan 10,000 ba a maimakon 1,000,000 ba ce, me ya yi da har 10,000 ta zamanto 1,000,000? Tayu zai samu wannan, tayu kuma yayi ta biya, da ya yi haɗari ba kamfanin inshora sun cinye wannan kuɗin, da wani haƙƙi suka ci kuɗinka bayan ba su masa komai ba. An fahimta, wannan shi ne garari, kamar wato cinikin tsuntsu ne a sama, tayu ka samu tayu ba ka samu ba, tsuntsu yana tafiya kan wajen sai ka ce na sai wancan tsuntsun a gama ciniki, ka biya kuɗi. Ka biya ya kuke aljihu ya je neman tsuntsu ya rasa, sai je kasuwa ya samu maka wani tsuntsu, kace a kai ba wannan tsuntsun kake ba. To wannan cinikin ciniki ne na garaje, dan ba ka san za ka samu ba, ba san ba za ka samu ba. Sannan akwai lizinta wa mutum abin da bai lizince shi ba, shi kamfanin inshora da aka lizinta masa kan cewa sai ya biya, wato ya gyara masa mota an yi hatsari ko sai ya kai masa wata mota, babu wani sharadi na shari'a da ya lizinta masa wannan dan ka yi hatsari, sai kuma babu wani sharadi na shari'a da lazim ta maka karin kaba shi wannan kuɗin. Sannan akwai riba a ciki, kamar yayin da ya zamanto ka ba da kuɗi kaɗan ka samu kuɗi masu yawa, wannan riba ne, ribar fadl ta shiga. Kuma ribar na sa ma ta shiga ciki idan ya zamanto cewa ka yi ta ba da kuɗi, daga baya aka dawo maka da kuɗi yayin da wannan abin ya faru, ka ga riba ce kamar kana ba da bashi ne, za a dawo maka da shi daga baya da ƙari kuke amfani da wannan kuɗin, saboda haka ribar jinkiri ma ta shiga ciki. To domin haka ne sai ake ce sai mutum ya yi inshora ta taimakon juna. Ita wannan inshora ta taimakon juna, asasinta kamfani za a kafa, da cewar mutane su rinka zuba kudi a ciki duk abin da ya samu wani daga cikin mutanen na musiba a dauka a yi masa idan an samu rarar kudin to bayan wani lokaci ko shekara biyu sai a yi tashi bayan an wato waɗanda wata musiba ta same su an wato an biya su ko an maganta musu wannan musibar idan an samu ƙarin kuɗi to sai a rarraba shi ga duk wanda suke cikin wannan kamar wata jam'iyya ce ake kamar wani adashi ne ake yi na gata kowa ya zuba kuɗi ba da zummar cewa kasuwanci yake ba da zummar taimakon juna shi sa aka kira shi at-ta'min at-ta'awun suka ce a tasunsa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yabon mutanen kabirar ash'ari ne yake cewa innal ash'ariyun idha ja'u fil idha nafidat azwajuhum fil ghazw aw armalu wa hum fil madina jama'u azwajatahum thumma iqtasamuhu bainahum bisawiyya fa hum minni wa ana minhum yace ash'ariyawa idan guzurin su ya kusan karewa a hali suna tafiya yaki ko kuma suna zaune a cikin gari a Madina abincin gidajen sun kusan karewa to kowa sai ya tattara ya kawo abincin a tattara shi da baki daya a zuba a cikin katon yanki sannan sai a zuba a cikin burgani a cikin jaka sannan sai a raba shi daidai wa daidai ga kowa da kowa sai wanda zai kawo nasa kwano goma zai kawo wani buhu daya zai kawo wani kwano ɗaya kawai zai kawo wani mudu ma kawai zai kawo amma in aka tattara kowa sai ya amfana ya zamanto cewa mai yawa an ɗan rage masa yawan nasa mai kaɗan an ƙara masa a kan nasa to wannan shi ne taimakon juna ɗin to abin da ke ciki na gare ne na cewa wataƙila ka samu wataƙila ba ka samu ba in a cikin wato yarjejeniyar mu'amalar da yake ba ciniki ba an halatta a cikin shari'a kamar yadda yake a cikin matsabar Imam Malik cewa dukkan wani mu'amala in ba ta ciniki ba ce abinda ke ciki na garari al-muqabara wato a samu ko ba za a samu ba wannan halal ne don haka irin wannan inshora wanda ake wanda shi ne da ake a kasashen musulmi Sudan kusan suna farkon wanda suka fara ta daga baya abin ya yaɗu a sauran kasashen musulmi ke ba kasashen musulmi ba ta kasashen har ma yanzu akwai kamfanonin cooperative insurance wanda suke ce musu ta kafa yanzu mun kasa sai waɗansu kamfanin insurance na haram ɗin suke so su wasu ce ba na su zo su yi zosu insurance musulunci su ma suka ce tun da suna za su yi insurance musulunci domin su janyo musulmi su shiga ciki amma asalin insurance kamfani ne na insurance haram suke nema su akwai kuma waɗansu ƴan uwan musulmi suna ƙoƙari su yi nasu na inshorar musulunci ɗin Allah maɗaukakin sarki ya ƙarfafa su ya ba su ikon su domin koyaushe aka samu abin da zai zamanto wato maimako musaya ga haram to wannan ni'ima ce ga al'umma dangane da ita inshorar lafiya ta ƙasa NHIF wannan makon da ya wuce muka zauna a hukumar shari'a muka tabbatar da mahangar musulunci a cikin wannan wato tsarin yadda yake a yanzu wannan watakila ita ce kaɗai tambayar da za mu ansa saboda ƙurewar lokaci a yadda tsarin inshorar lafiya ɗin nan yake a shekara goma kenan da aka yi dokar amma an fara yin ta shekara huɗu da suka wuce gwamnati yanzu ita ce kawai take bayarwa maimakon gwamnati ta ba ma ma'aikacinta wato allowance na rashin lafiya yanzu sai ta ware kuɗi ta ce ga kuɗin ga wato a gudunmawar sanan ga asusun inshorar lafiya na NHIS National Health Insurance Scheme kashi goma na albashinsa za ta biya shi kuma abinda ake nema ya biya kashi biyar na albashinsa har yanzu nasa bai fara biya ba yanzu gwamnati ce kawai take biya idan aka biya wannan kuɗi aka sa a cikin wannan asusu akwai kamfanin nuka na inshora wanda waɗannan kamfanin nuka na inshora su za su je su karɓi waɗannan kuɗi daga wannan wato majalisar kula da inshorar lafiya NHIS wanda ita ke taɓa a matsayin asusu gwamnatin tarayya ta sa kuɗin a wajensu sai su ba su waɗannan kuɗaɗe ce na kamar ma'aikata kaza na wancan ma'aikata na wannan ma'aikata an baka da iya adadin ma'aikatan sai a baka iya adadin kudin su kowane mutum idan ya biya kaga mai babban albashi kashi 10 na albashin ka yana da yawa mai karamin albashi kashi 10 na albashin ka bashi da yawa ko ba haka ba wanda ake biyan sa 100 dubu 10 za ka biya wanda ake biyan sa 10,000 1,000 za ka biya amma duk abin da za a yi musu a cikin sa da yawa to da kaya idan aka yi da zumma cewa taimakon juna ne ya zama to insurance ta amu idan aka ba mu waɗannan kamfanunnuka sai su dauki wani kaso su je su ba mu asibitoci wannan kuɗin da aka ba mu asibiti kamar naira 550 duk wata za a ba mu asibiti sawa'un shi wannan wanda aka bayar a maimakon sa da shi da matarsa da ƴaƴa hudu su shida duk wani rashin lafiya da ya same su na ganin likita in dai ba tiyata bane kai hatta kwanciya in dai ba zai wuce kwana 15 ba duk ba zai biya ko kwabo ba za a yi daga wannan sai dai kudin magani in aka rubuta masa magani zai biya kashi 10 cikin 100 na kudin magani amma ganin likita da kudin kati da kudin abin nan a test da za a yi masa in dai ba irin waɗansu special manya-manyan tasakai ne da za a yi masa ba duk daga suna 500 in dai je asibiti ba kuma ba asibiti sun cinye wannan kudin nasu ne saboda haka yanzu asibitoci sai zama suna samun kuɗi masu yawa a cikin wata sai ga sun samu kuɗi mai yawan gaske shi ne sai ka ga har sun yi ayyuka kamar a irin ayyukan da aka yi asibitin Murtala da asibitin Nasarawa kwalta da ake da sauran duk daga cikin irin wannan kuɗi to da haka akwai fa'ida a cikin wannan asibitoci suna samun fa'ida kashi biyu kuma na wannan kuɗin kamar naira 90 sai ita wannan kamfani na inshora sai ya rike kuɗin idan mara lafiya ya zamanto yana buƙatar a ƙara kula da shi a mataki na biyu na rashin lafiya abinda masu asibiti suke cewa secondary health care shine kamar sai ya ga wani ƙwararre ko sai an kwantar da shi ko sai an yi masa tiyata sai an kwantar da shi sama da kwana 15 da aka ba shi dama a cikin shekara to sai ya ɗauko daga cikin naira 91 ɗin nan to idan kuɗin ya fi haka fa to ai ana kaddara cewa akwai waɗansu wanda su ba za su buƙaci wannan naira 91 ba saboda haka daga cikin nasu za a ɗauko shi kuma kansa kamfanin inshorar ana kaddara cewa yana da jari wanda ko da rashin lafiyar na wannan mutumin ya wuce wannan zai iya ɗauka daga jarinsa to idan kuma bai samu in ba a samu masu buƙatar wannan hidimar yawansu ya kai ya cinye kuɗin da baki ɗaya 91 ba wannan ƙari ne riba ce ta wannan kamfanin inshorar to haka inshora haram ɗin bai tashi ba gararin ya shiga ciki to sannan kuma akwai kaso na uku wanda shine ladan waɗannan kamfanonin inshora to abinda muka yi a cikin hukumar shari'a wanda muka ba mu gwamnatin Kano shawara domin gwamnatin Kano sun ce ba za su yi wannan abin ba sai an ba su shawara ya dace da shari'a ko bai dace da shari'a ba muka ce idan ya zamanto cewar duk wanda zai shiga cikin wannan ya shiga da niyyar cewa tabarru'i yake yi yana bayarwa ne a matsayin taimakon juna ba a matsayin kasuwanci yake ba zai samu wani abu fa'ida a kan abin da ya bayar to ya halatta sannan kuɗaɗen da ake tarawa domin a tsarin an ba da damar su kamfanonin inshora su rinka juya su a kan harkar kasuwanci to in za su juya su kada su juya su a harkar da ba su dace da musulunci ba kamar su sanya su sai hannun jari na bankuna ko su sai hannun jari na kamfanin barasa ko su je su sanya shi a inda za su rinka samun kuɗin ruwa abu na uku muka zo muka fuskanci wannan ƙa'ida wadda ta mai da shi inshorar kasuwanci ya zamanto cewa kenan kamfani idan wajen ba da hidima ta mataki na biyu zai riƙe kuɗi wanda idan an samu ba da wannan hidimar zai ɗauka daga cikin wannan kuɗi in ba a san ba da wannan hidimar ba ya shine wannan kuɗin wannan garari ne da bai halatta ba saboda haka ya za a yi maganin wannan ya dace da musulunci sai gwamnati ta ɗayan abu guda biyu ko dai ta kafa kamfanin inshora na musulunci a jihar Kano wanda shi kamfanin inshora na musulunci shi zai rinka bada wannan hidimar. Idan ya zamanto cewar wannan 91 wannan kudin da ake bayarwa na kula da matakin lafiya na mataki biyu, idan a mutane ba su buƙace shi ba, ya zamanto kudin ya dawo ga kamfanin, to ya dawo ga al'umma ne, tunda kamfanin jama'a ne na gwamnati ne, ba kamfanin ɗan kasuwa ba ne, ballan tana ya zamanto kasuwanci, sai ya zamanto ainihin tabarru'i in ne, ta'awuni ne, taimakon juna. Ko kuma a kawo kamfanonin inshora na kasuwanci, amma a ce musu wannan kuɗi da suke riƙewa na kula da matakin lafiya a mataki na biyu, maimakon su rike, maimakon su rike su a hannunsu, a su ba mu asibiti, yanda zai zamanto su abinda kawai za su, idan asibiti suka ce mutum yana buƙatar tiyata da take buƙatar kuɗi kaza, su tabbatar asibiti ba su yi zulake ba a cikin kuɗin, sai su zartar saura ka sai asibiti su ɗauka daga cikin wannan kuɗin. Kaga in an samu rarar kuɗi maimakon ya koma ya zuwa ga ɗan kasuwa, zai koma ya zuwa ga asibiti ne. To asibiti kuwa na gwamnati ne, don haka aka ce daga cikin shawarar kada wani gwamnatin Kano kada ta ba ma wani asibiti ya yi wannan hidima in ba asibitin gwamnati ba, banda asibiti mai zaman kansa, domin asibiti mai zaman kansa zai zamanto kasuwanci ne, kuma ka'ida shi ne tsarin inshora, in dai kasuwanci ya shiga ciki bai halatta ba, sai an samu garari, sai an samu abin da shari'a ta hana. To su ma'aikatan asibiti sun fi karkata zuwa ga ra'ayi na biyu, cewa a samu kamfanin nuka amma kuɗin a ba ma asibiti, sai ya zamanto cewa su kamfanin nuka na Kano kawai an yi musu ƙarin ladan da za a rinka ba su, ya zamanto maimakon inda ana ba su naira 79 yanzu a ƙara musu sama da 79 saboda ƙarin hidima ta biyu da za su yi, da kuma kan cewar samun da suke tsammani za su samu ta hanyar garari, ta hanyar haramun ɗin nan ba za su same shi ba, to same shi ta hanyar halal. An fahimci yadda tsarin yake, to in Allah ya sa wannan hanyar yana a matsayin shawara ne, an zama mai tsawo ƙwarai da gaske da duba irin abubuwan da malamai suka yi a sauran ƙasashe da majalisun fatawa na duniya da suka yi, sannan aka fitar da wannan shawarar, kuma an ƙaddamar ma da gwamnati ko ba da daɗewa ba za a fitar da matsaya dangane da wannan tsari. Idan tsarin ya zamanto kamar yadda aka yi wannan bayanin, in ya zamanto a haka zai zamanto babu laifi a cikinsa, ya dace da shari'ar musulunci bi iznillah. Ina ganin saboda wannan tambayar duk ta cinye lokacin, sai mu tsaya a kanta kawai ɓangaren sa na biyu na tambayar, sai insha Allah sai Allah ya kai mu gobe ayi, sai mu ci gaba da karatu mu cikin lawan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
وَلَنْ سُورَةً أَنْ أَنْبَكِيْتَ سُورَةُ النِّسَاءِ hakanan sahabbai suka kira ta, suka ambace ta, kamar yadda ya zo a hadisin Hudhaifa, cewa yayin da daren da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah, ya ce faftataha al-baqara, ya buɗe suratul baqara, fa qultu yaqifu inda mi'ati aya, ya ce in ya sai aya ta ɗari zai tsaya, sai ya ga ya wuce, ya ce zai tsaya a ƙarshen surar, ya ce sun maftataha nisa, sannan ya buɗe suratul nisa, saboda haka aka kira ta da suratul nisa. Kuma sura ce da aka saukar da ita a Madina, saboda Aisha radiyallahu anha tana cewa ma nazalat suratul baqara wan nisa illa wa ana inda rasulillah sallallahu alaihi wasallam suratul baqara da suratul nisa basu sauka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba tace ina nan a gidansa wato na riga na tare dun san kuma Aisha ummul mu'minin radiyallahu anha wa ardaha ta tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ne a cikin watan shawwal bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa madina saboda ta sura ce madaniya abinda yasa aka ce masa suratul nisa saboda ta kunshi ambaton hukunce-hukunce dangane da mata fiye da duk wata sura ta alkur'ani ba inda ake bayanin abubuwan da suka danganci mata a cikin alkur'ani irin wannan sura shi yasa aka kira ta suratul nisa ita ce kuma suratul nisa din babbar al-kubra akwai suratul nisa as-subra kamar da ibnu mas'ud ya ambata mata sura ita ce suratul talaq ibnu mas'ud yana kiranta suratul nisa as-subra karamar suratul nisa saboda ita ma ta kunshi hukunce-hukuncen saki da idda da kuma menene ake ba wa mutum bayan an sake ta na cewa za a kula da ita za a ba ta masauki ko ba za a ba ta ba wannan sura a ayoyinta 176 a mushaf din ahlul kufa wanda shine akan sa muke kira'a akan sa kira'ar asin take asin kufi ne mutumin kufa ne haka dalika al-kisa'i wa hamza duk kufiyun ne a mushaf din ahlul sham wanda akan sa kira'ar ibnu amir take ayoyi 177 ne a mushaf din ahlul madina wanda yake ita ce kira'ar nafi ayoyi 175 ne sabanin akan aya biyu ne alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitab yashtaruna ad-dalalata wa yuriduna an tadhillu as-sabeel wallahu a'lamu bi a'da'ikum wa kafa billahi waliyyan wa kafa billahi nasira a wajen nafi' wannan duk aya din ce amma a wajen ibnu amir a wajen ahlu sham da ahlul kufa aya wuce yuriduna an tadhillu as-sabeel aya da wallahu a'lamu bi a'da'ikum wa kafa billahi waliyyan wa kafa billahi nasira wata aya dai ayar da ake sabani kuma ita ce cikin wajen karshen sura wa ammal ladina tankafu wastakbaru fa yu'adhibuhum azaban alima wa la yajiduna lahum min dunillahi waliyyan wa la nasira haka take aya daya a wajen nafi' da ahlul kufa amma a wajen ahlul sham fa yu'adhibuhum azaban alima sai a tsaya aya wa la yajiduna lahum min dunillahi waliyyan wa la nasira wata aya sai kuma wato a wajen ash-sham 177 a wajen al-kufi 176 a wajen al-madani 175 wannan sura ta kunshi hukunce-hukunce na wato rayuwar iyali yanda ake gina al'umma ta fara da yanda ake gina iyali harkar iyali da shi ta buɗe aka fara da harkar marayu da yanda za a yi adalci a kansu da yanda za a kula da dukiyarsu da yanda ba za a cinye musu dukiyarsu ba da yanda za a yi musu tattalin arzikinsu kada su kada su salwanta da yanda za a yi jarraba su a ga cewa sun san maslahar dukiya ko ba su san maslahar dukiya ba sannan ta nuna kuma matsayin mata maimakon mace a cikin jahiliya da take ba sai dai a gaje ta ƙarfi da yaji ta nuna kan cewa yanzu ba za a gaji mace ƙarfi da yaji ba mace ita ma ɗaya ce tana da iko a kan dukiyarta tana mallaka tana da kaso a cikin abin da 'yan uwanta da iyayenta suka bari sannan aka yi bayanin rabon gado bayan an yi rabon gado sannan kuma aka yi bayanin zamantakewar aure da cewa mata su ma suna da haƙƙi a kyautata musu a cikin aure sannan aka yi bayanin su waɗanda mata ne ba za a iya aurensu ba bayan da ka ga dama kawai za ka je ka yi aure ba aka yi bayanin sadaki ba kuɗin jagoro ba ne ba kuɗin kwanciya da mace ba ne kamar yadda ake ba mu karuwa a'a haƙƙi arziki ne da Allah ya ba mu mace saboda a karrama ta saboda ganin ƙimarta sannan aka yi bayanin abin da yake faruwa na saɓani tsakanin haƙƙin maza a kan mata da haƙƙin mata a kan maza da idan da matsayin namiji a cikin gida matsayinsa a cikin gida da idan kuma an samu saɓani yaya namiji zai yi bi ya gyara wannan saɓanin to sai aka gama da harkar iyali sai kuma aka tafi zuwa harkar al'umma aka so mai yadda harkar al'umma yadda ya kamata a zamanto an kyautata ma juna a cikin al'umma kashe-kashen jama'a a cikin al'umma yadda za a kyautata zamantakewa da su da kuma nuna cewa a cikin al'umma akwai waɗanda ba lallai su zamanto ku ne naku ne ba shine aka so ma ambaton Yahudawa da irin matsayinsu a cikin musulmi da irin kasancewarsu a cikin musulmi sannan kuma aka tafiya zuwa da matsayin shugabanci da matsayin shugaba da yadda shugabanci yake amana da yadda ya wajaba a bi shugaba da yadda shugaba bin shugaba shine ya yarda da hukuncinsa sannan kuma aka gangaro ya zuwa da sha'anin harkar jihadi domin tsare al'umma sannan kuma wajen alaƙar daular musulmi da sauran dauloli na kafirci da nuna kan cewa su kansu kafirai ɗin ba matsayi ɗaya ba ne akwai kafirai ɗin adawa akwai kafirai wanda ake zaman lafiya da shi yaya alaƙar za ta kasance sannan kuma aka sake komawa wajen fuskantar munafukai da yadda matsayinsu yake a cikin al'umma sannan sura wajen ƙarshenta ta fuskanci sha'anin wato kirista nasara da yadda suka ɓata addinin Allah da yadda suka ƙirƙiro wata aƙida daban ta wato wadda ta gurɓata tauhidi sannan aka yi musu wa'azi tare da cewa a cikin surar wannan kusan shi ne zubinta na gabaki ɗaya amma kuma ana jefa wa'azi nan da nan da a nan a jefa shi a can a jefa shi kowane idan wajen ya zo sai ka ga an jefa wa'azi wanda yake zai gyara zukata zai sa mutane a kan tafarkin daidai sannan aya ta ƙare har wa yau dai da sha'anin rabon gado wannan shi ne kusan a taƙaice abubuwan da ayar da surar ta ƙunsa na wato koyarwa saboda haka mu rinƙa fuskantar cewa wannan sura ta sauko ne domin ta wato fitar da tsarin zamantakewar al'umma tun daga kafa iyali da matsayin mata a cikin al'umma har ya zuwa ga yadda kuma al'umma za ta kasance a matsayinta na daula da yadda ake tsara rayuwarta a matsayinta na daula wannan sura ta buɗe da kiran Allah maɗaukakin sarki da yake cewa ya ayyuhan nas ya ku mutane u'budu ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangijinku ku yi taqwa ga ubangijinku alladhi khalaqakum min nafsin wahida wanda ya halicce ku daga rai guda daya shine annabi adam wa khalaqa minha zawjaha kuma ya halicci matarsa daga cikinta daga wannan ran daga jikinsa shi annabi adam aka halicci matarsa hawwa wa basa minhuma rijalan katiran wa nisa ya yaka ya kuma yaka daga wasu rayukan nan guda biyu adamu da hawwa rijalan katira mazaje masu yawa wa nisa ga mataye su ma masu yawa amma saboda gwaninta ba sai an ce wa nisa an katira an san cewa tunda an ce rijalan katira wa nisa an katira ma kenan ake nufi wattaqu llaha ku ji tsoron Allah alladhi tasaaluna bihi wanda kuke yin magiya da sunansa wal arham ku ji tsoron zumunta kada ku yanke ta inna allaha kana alaikum raqiba lallai Allah makiyayi ne mai tsarewa ne a kanku mai kiwon ku ne mai kula da ayyukan ku ne mai hangen duk abin da kuke ne ar-raqib shine wanda aka sanya gadi wato Allah mai tsayuwar gadi ne a kanku yana ganin duk abin da kuke yi yana duk abin da kuke yi yana gani wannan kitab da aka ce ya ayyuhan nas ya ku mutane ana nufin ummatul da'awa duk wanda da'awar annabi sallallahu alaihi wasallam take masa ya shiga cikin wannan da sawa'u wanda ya amsa da wanda bai amsa ba duk ana neman su da ji tsoron Allah idan bai riga ya amsa ba tsoron Allah a wajensa shine ya ji tsoron Allah da shiga musulunci shine jin tsoron Allah dan dukkan tsoron Allah idan baka kiyaye haƙƙin Allah na shiga addinin annabin Allah ba baka ji tsoron Allah ba domin kai ma Allah tawaye saboda haka tsoron Allah da mutane za su kowa gurgurdan matsayinsa idan kuma musulmi idan kuma mai sako ne tsoron Allah gare shi ya daina sako idan musulmi ne wanda yake baya tsoro wanda yake baya sako tsoron Allah gare shi shine ya yi istiqama kan tafarkin tsoron Allah saboda haka kowa hakinsa ne a ce yaji tsoron Allah shi yasa kaga Allah bai bar kowa ba wajen kira da aji tsoron Allah amma wannan an ce masa wa ne kaji tsoron Allah sai ni zaka ce yaji tsoron Allah wato kuma an zage shi ko mace ta ce ma mijinta in ta ga wani abu na zalunci mana aji tsoron Allah fa ke ni zaka ce yaji tsoron Allah to dan kai waye da zaka ce ka ji tsoron Allah Allah ya ce ma annabinsa ga babban matsayin ke ce ya ayyuhan nabiyyu taqillah ya ce wannan annabi ne girma ka ji tsoron Allah saboda haka kowa hakinsa ne a masa wasiya da ya ji tsoron Allah Allah yake ku ji tsoron ubangijinku sai Allah yake rabbakum ubangijinku ubangiji sai ake amfani da kalmar da za ta kwaitar ya zuwa ga jin tsoron nasa shine cewa rabbu ne ar-rabbu shine mai halitta ne kuma kula da sha'anin halitta shike kula da sha'anin shike azurta ku shike tafarruki ga dukkan abubuwan duk wata ni'ima da ku gani daga gare shi take shine rabbu din dan haka shi ko tunda yake muku wannan insani dan haka ku kiyaye janibin haƙƙinka sannan kuma daga cikin wata ni'ima da aka ambata sai aka sifanta shi jalla wa ala da cewa shine wanda ya halice ku daga rai guda daya wato Allah ya tabbatar da cewa halittar bani Adam gabaki ɗayansu daga annabi Adam suke daga annabi Adam suke ba daga birni suke ba wannan ya ƙaryata aqidar Darwin da yake cewa mutum haka ya rinka tasowa tun daga wato a kwaya cell yana zamantowa yana ƙara samun wato haɓaka ya daɗa samun ƙwarewa ya daɗa samun wato abu maimakon ya zamanto wani abu mai yin abubuwa kaɗan sai ya zamanto yana da ikon yin abubuwa masu yawa har daga baya ya zamanto ya koma a wato irin masu dabbobi masu jan jiki daga dabbobi masu jan jiki sai ya soma kafofi sai ya soma tafiya akan kafofin sai suka zamanto hudu daga baya sai ya miƙe wannan kafar ta gaba sai ta rinka makalewa sai kuma daga baya ta zamanto hannu da ɗan doro haka daga baya ƙwaƙwalwarsa tana da kusassa daga baya wato da ya daɗa ƙara wato haɓaka da ya daɗa ƙara ƙwarewa sai ƙwaƙwalwarsa ta zamanto babba sai ya zamanto yana iya tunani ya zamanto yana iya amfani da ƙwaƙwalwarsa bayan shi fa Allah ta'ala cewa khalaqal insana 'allamahul bayan Allah ya halicci mutum ya koya masa albayan iya magana wannan fakalti din na hankali kwakwalwar mutum daban take da kwakwalwar biri tunda Allah ya halicci mutum ya halice shi da wannan sifa kamar yadda Allah ta'ala yake ya halice Adam ya suranta shi kamar yanda yake za ka je ka gina mutumin tumi da tabo da yunɓu in ka je ma ka kwankwasa shi sai ka ji cikinsa ba komai sannan ya hura masa rai ya zamanto jini da tsoka da ƙashi da sauransu to daga wannan annabi Adam ɗin daga shi aka halicce mu wa halaka min hazo jaha ya halicci wato matarsa daga gare ta shi ne a sayyidatuna Hawwa Allah ya halicce ta daga jikin annabi Adam daga haƙarƙarinsa na ƙarshe na can ƙarshen wanda ya fi komai lanƙwashewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake khuliqatil mar'atu min ad-dhir an halicci mace daga haƙarƙari wa inna a'waja ma fi ad-dhir'i a'la wanda ya fi kowanne karkacewa a cikin wato haƙarƙari shine na san sama in dhahabta tuqimuhu kasartahu in ka ce zaka miƙe shi sai ka karya shi mace kenan in ka ce zaka miƙar da ita ta tafi inda kake so sai ka karya ba za ta iya ba me ya karya ta ɗin saki sai dai ka tafi ta amma in dai za ka ma da ita dole sai dai ka ba ita a karkace kana san gabas amma sai dai ka yi yamma don a zauna lafiya idan aka yi magana in ka ce kai dole sai dai ka ɗauke ta a tunaninka na hankali to ba za ka taɓa tafiya daidai ba dole sai ka san ko akan fa'afifa sai ka yi rarrashi sai ka yi kwantar da hankali amma ka ce dan me ba kya fahimta Allah bai ka danta fahimta ba a nan wajen Allah bai ka danta fahimta ba inda kai kake gani ba za ka fahimta ba to da haka ma ka ce wai za ka yi amfani da wannan a matsayin usulobi shine annabi sallallahu alaihi wasallam don haka Allah bai halice ta a haka tabi'ata da bal tabi'ata da ba in kace zaka dauke ta a saka tabi'ar za ku zama lafiya ba kamar yanda ita wanda kike za ta dauke ta a saka tabi'ar za ku zama lafiya ba na zauna ma Allah sai masa magana Allah sai masa magana sai mun kunyar rashe ne ba na hakuri sai kawai ya kama gaya mun abin da ya kamata a yi abin da ya kamata a yi saboda shi na miji ko yau shi na tani da hankalin sa in aka zo ana gaya masa mushkila yana tani solution me maganin wannan ita lokacin ba solution take so ba ka saurare ta kawai ka ba ta kai kake kai abin da dadi ba kuntar da hankalin ki ba ko amma ita sai take da nazo ma yi masa magana ma me mu kuma ya saurare ni ya ji me mu kuma ya tsaya sai kawai ya kama kawon yuni Allah ya abin da yake abin da yake gaba ne to haka dole ne ki an fahimci wannan daga hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai kuma me yawa a ciki wanda yake ya kamata ma'aurata su koyi su fahimci irin waɗannan domin a zauna lafiya a cikin rayuwar aure hikimar Allah da ya sanya Annabi Adam aka halitta masa Hawwa daga jikinsa domin ya nutsu da ita in mutum ba shi da mace ba nutsatsi ba ne Allah ta'ala ya ce wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha yana daga cikin ayoyin Allah ya halitta muku wato mataye domin ku nutsu ya zuwa gare shi in babu su ba za ka nutsu ba ba za ka nutsu da kai gaba kina kamar kifa yana ta tashi hanka ana rigima da shi kullun yaje office rigima to goro ne amma da yana da yana da matarsa yana zaune shikenan abinda zai ga nan da nan abinda za ka ga yayi bindiga ya ta an hausa da shi sai ga yake cikin sauki saboda akwai sukuni akwai tsamani na abinci wannan yana daga cikin fitrar halittar Allah fitrar Allah ne ta fara nuna ta alaiha ita ce halittar Allah Allah yake wattaqullah ku ji tsoron Allah allazi tasaaluna bi tasaaluna haka yake wato asali tasaaluna ne kuke tambayar juna kuke ma juna magiya bihi da shi Allah kuke cewa as'aluka billah na roke ka da Allah to Allah nan da kuke ganin girman sa dan an yi muku magiya da girman sa kuke yin abu to ku ji tsoron sa kamar yanda kuke jin tsoron a tambaye ku dan Allah ku hana to ku ji tsoron kuma ku saba masa domin ganin girman sa shine yasa an cewa rani dan Allah kai mun kaza sai kai ko ba sala hatta wanda ba musulmi ba inda aka kira masa aka ce masa I beg you in the name of God aka so samu sunan Allah sai kaga yayi mutum sai saboda mai saboda yana ganin girman Allah yasa Allah ne halicce shi shi yasa kaga nan ba a ce wattaqu rabbakum alladhi tasaaluna sai aka kuma aka kira Allah domin a nan wajen an san sunan nasa shine abin duba shi yasa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ista'aza billahi fa'izuhu wa man sa'alakum billahi fa'atuhu wa man da'akum fa'ajibuhu ومن استجار بالله فأجيروه ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا الله له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه ماذا قال الله صلى الله عليه وسلم يقول وان بيني مطر الله وان بيني مطر الله وجنك تقر شد شيء أمتي يقول لك كي أمتنا هذا كذا الله كي مرّي كي مرّي تقول كي مطر kai masaran ya hada ka da Allah wa man sa'alakum billahi fa'atuhu wanda ya roke ku dan Allah ku bashi dan Allah a bani kaza dan Allah a bani kaza sai dai idan ya tambaye ka hujran kamar yanda yazo a wani hadisi sai dai idan ya tambaye ka hujran ya tambaye ka magana abu wanda yake bai dace ba kamar yayi lallaciya a cikin tambaya kamar yanda ma barata din nan suke yi wa man da'akum fa'ajibu wanda ya gayyace ku amsa kiransa ومن استجار بالله فأجيروه وندي ني مصري ده الله وارتد شي ومن اتى اليكم معروفا وندي يمكو ايكي كيكي وندي يمكو وندي باكو ابو واتو وندي كيوتا مكو ده وتا كيوتا تو كو كراما متا شي ما كوي متا ابون دي باكو كباشي كمسا كو ابون دي ان كو باكو ده ايكو تو كوي متا الدعاء حد كون سني ا cikin zuciyarku kun ga ganin kanci ai kun biya shi ki masa da Allah saka da kai Allah ya gina masa aljanna Allah ya masa kaza Allah ya masa kaza har yaji a cikin zuciyarsa cewa wannan ma ya ma kuma a ce an yi masa wani abin alkhairi din wannan sa da cikin adabul islam wannan hadisi ne sahihi to a shahid a ciki man sa'alakum billah wanda ya roƙe ku dan Allah roƙo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da cikin abin da ya umarni da shi akwai ibrarul muqsim kuma tin yace maka dan Allah kai mun kaza to ka amsa masa idan kuma ka san ba za ka yi ba ka ce masa kada kai mun magiya kamar yadda wata ran sayyidina Abubakar ya fassara mafarki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kai daidai a wani kai kuskure a wani yace ya rasulullah أقسم بالله عليك لتخبرني بالذي أخبرك إن هكذا الله كجاه ما عندني كفر لا عندني دليل يتي كذا كرزي وتكذا كم ما جاء قوم ذن جاء مصر يعني أبو تلا جاء صور هكا كذا كذا منتو إذا إنك سام مثل بدي بكذا كيف ما نندم كذا كذا ذاك تنبيشي دم الله شيء سائل أكيد شو من سأل بوجه الله فهو ملعون ومن سئل بوجه الله فلم يجب فهو ملعون حديث عبد الله بن عباس امام الشيخ الالباني في حديثه هذا والذي يروق ابو دزاز الله ابو ذكر الله ابو الفرم ذكر الله تو wannan ملعوني لا حدا كذا ذات الله غير ما يلن ده اكيد تو wannan بحالته wanda kuma aka tambaye shi din da haka din duk da bihalatta ba aka yi mutum shi kuma bi halatta in yake yi to fa huwa mar'um shi ma mal'uni ne la'ana za ta tabbata a kanta illa idan ya zama to wanda ya tambaye shi din sa'ala hujran ya tambaye abin da bai dace ba ya tambaye abin da bai dace ba ko kuma ya zama to yayi ne domin ya yanki haƙi wanda yake ba naka ba ko ya sanya shi ya abin da yake ba gaskiya ba daidai ba a shahid daidai a nan wajen Allah ana yin magiya da Allah ba a yin magiya da wani umba da Allah ba domin shi ne al-iqsam domin yana daga cikin bazar rantsuwa man kana halifan falyahlif billahi aw yasum wanda zai rantsuwa ya rantsuwa da Allah ko ya shuru saboda ka ba a cewa na hada ka da annabin Allah kai mun kaza dan Allah dan annabi kai mun kaza a'a dan Allah kawai domin babu al-iqsam ne ba a cewa kai abu dan annabi sallallahu alaihi wasallam duk da yake annabi sallallahu alaihi wasallam haƙƙin fa wajen Allah ne girma ne ko kace bi haqqi nabi sallallahu alaihi wasallam kuma inda shari' ne ibn abd al-qayyim ya wannan bayani a cikin sharhin sahawiyya kace domin abu guda biyu na farko rantsuwa ne da wani ba Allah ba don ba a rantsuwa da kowa sai da Allah na biyu babu haqqi akan Allah sai haqqin da ya ga dama ya ba mutum to da ba wanda yake da haqqi akan Allah sai in shi ne ya ga dama yake tara da aji kamar bayin sa ya ce suna da haƙƙi a kansa cewa in sun bauta masa da su shirka ba zai shigar da su aljanna kuma yanda ya zo a hadisin mu'az ko kun san hadisin a ta dari ma haƙƙullahi ala al-ibad wa ma haƙƙul ibadi ala Allah ya zo a ƙarshen hadisi ko da haka ka ce wani yana da haƙƙi ko da annabawa ne wannan ba a yi kamar yanda yake ba wai su ibnu taymiya bane ko su Sheikh Muhammad ibn Abdullah suka fara wannan balantana ka ce an kaji wahabiyawa ba su ne suka fara faɗa ba al-imam abu hanifa da muhammad ibn al-hasan al-shaybani sahibin imam malik kuma sahibin abu hanifa da al-qadi abu yusuf yaqub ibn yusuf al-qadi shi ma daga cikin al-qadi manyan al-qadan duniyar musulmi yana daga cikin tabi'ai dukkanin su magana su ɗaya take a wannan suna cewa kada mutum in kana neman abu kace Allah kace ko wajen Allah ne kace Allahumma inni as'aluka bihaqqin nabiy sallallahu alaihi wasallam ba a cewa da haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam amma za ka iya cewa bi haƙƙi mahabbati li nabiyyi ka muhammadin sallallahu alaihi wasallam aw bi haƙƙi imani bihi aw bi haƙƙi ittiba'i la Allah da haƙƙin imani na da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah domin gaskatawa ta da domin so soyayya ta da annabi sallallahu alaihi wasallam domin biyayya ta da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam domin wannan tawassuli ne da aiki tawassuli da aiki ya halatta kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana a cikin kissar mutanen da suka shiga cikin kogo kowa ya ambata aiki na gari da yayi ya tawassulu da shi kuma kamar yanda Allah madaukakin sarki ya ambata mana a wannan surar da muka karanta da ta wuce surar Ali Imran ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا هذا فكرة فتي أيكم الله من جمع ذنك ينا كرا من جمع كرا ينا كرا أكن أي إيمان دو أبن جدن كما الله من إيمان هذا بيان أيكم rabbana astaghfir lana dan haka ya ubangiji muka gafarta mana wato muna tawassuli da wannan imanin da muke wannan aikin ya zama to shine sahani kanka amsa mana addu'a saboda haka wannan shine alqur'ani da sunna suke nuni da shi ko kuma tawassuli da addu'a kamar da sahabbai suke yi da su kai ayyan su annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu addu'a Allah ya sa musu albarka su roƙe shi ya musu addu'a kamar yadda Abu Musa al-Ash'ari yake kai ma dan uwana addu'a Abu Hurairah yake kai ma mahaifiyata addu'a ta musulunta ya Rasulullah to wannan shine sayyidina Umar shi yasa lokacin sa da yazo zai yi tawassuli lokacin neman roƙon ruwa lokacin roƙon ruwa yake Allah mun kasance muna tawassuli da annabinka in mun shiga cikin fari ka shayar da mu Allah yanzu annabin yanzu muna tawassuli da babban annabinka Allah ka shayar da mu yace abbarka shi kai addu'a ya tawassuli da addu'ar abba to wannan duk ya halaka kaga a lokacin bacci ne mukan haka ai ga annabi sallallahu alaihi wasallam bari su tawassuli da sabarinsa ko su tawassuli da shi bayan rasulullahi ba sai su tawassuli da addu'ar abba to kamar yanda ba a yi in ba a yi da haƙi annabi sallallahu alaihi wasallam ba bi aula ba a yi da Ka'aba insha Allah ina roƙonka dan alfarma ɗakin Allah بحق بيت الحرام وبحق المسجد الحرام وبحق البيت والمقام بصورن duk wannan ba a yi wannan duk wannan yana daga cikin abubuwa wanda suke na bid'a wanda bai halatta musulmi ya yi su ba malamai duk sun yi tambaye akan wannan domin yana daga cikin alhalifu bi ghayrillah rantsuwa da wannan Allah tasaluna bihi kuna roƙo kuna yi ma juna magiya da Allah wal arham bin nasb da nasaba wal arhama ay wattaqul arhama ku ji tsoran zumunci wato ku ji tsoron yanke zumunta wani kike kira'a mashhura wato wannan ayar kamar yanda wato ku ji tsoron Allah sannan ku ji tsoron yanke zumunci domin yanke zumunci yana janyo fushin Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yadkhulul jannata qati' bi yanke zumunci ba zai shiga aljanna ba ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda yazo a hadithin Aisha yace alrahimu mu'allaqatun bil 'arsh wato zumunta a rataye take da al'arshi ta qulu man wasalani wasalahu Allah duk wanda ya sadar da ni Allah ya sadar da shi wa man qata'ani qata'ahu Allah wanda ya yanke ni bai sadar zumunta ba Allah ya yanke shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yake cewa laysal wasilu bil mukafi mai sadar zumunci ba shine wanda yake rama ba an masa biki yayi masa in an kai masa ziyara shi ma yayi al mukafi kenan mai rama abinda aka yi masa na kinki walakin al wasil man wasala man qata'ahu mai sada zumunci shine alladhi idha qati'at rahimuhu wa salaha in an yanke zumuntar shi sai sada kida shine mai sada zumunci an yanke ba a yi da shi to shi wanda ba sa yi da shi din da su zai je wannan kun ga sai an yaki da san zuciya arrahim alarham aw la ke nufi da wato asalin ma'anar rahim mahaifa duk wanda mahaifa ta hada ku amma abinda ake nufi da arrahim shine dangi yan uwa wanda ya hada iyaye wato daga uba da wanda suka yi sama uba da kakanni uba da iyayensa kakanni komai yawa komai nisan su da iyaye mata da kakanni na mata komai kasan su sannan da yan uwa wanda kuke shakikai ko uba daya ko uwa daya da ƴaƴansu komai nisan su da kuma yan uwan uba baffanni da ƴaƴansu komai yawansu komai nisansu wato ƴan uwan uba da ƴan uwan kaka da ƴan uwan kakan kaka da ƴan uwan uban kaka da ƴan uwan kakan kaka haka da bin rahimi sannan alhalat ƴan uwan uwa shaƙiƙai da ƴan uwan uwa li'abbai ƴan uwan uwa li'ummai da ƴan uwan uwar uwa wa haka da su ma da ƴaƴansu duk wannan ulul arham sun da haƙƙin sada su a cikin zumunci sada zumunci da su shine ya zama to kai musu ihsani ka kyautata musu babban kyautatawa da za ka yi musu shine ya zama to cewar ka kula da haƙƙin addini a kansu in ba ka kan tafarkin addini ka sa su a kan hanya wannan shine babban haƙƙi tunda ranar kiyama za ka ji daɗi ranar kiyama sai ka tsira su suna cewa yanzu kai ka san wannan ci hanyar tsira maka nuna mana ba kuma suna da haƙƙi ko su kafirai ne kanka kyautata musu suna da haƙƙin zumunci asma'u binti abi bakr ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah uwata ta zo tana da bukata ta sadar da ita tana da bukatar wato ummatar insani ba ta zani ba ta abinci na sadar da ita da ta kira ce na sadar da zumunci da ita na kyautata mata yace sili ummati sadar zumuntar uwa duk da yake ta kira ce wato kafirci baya yanke haƙƙin zumunci kafirci baya yanke haƙƙin zumunci abinda yake yanke haƙƙin zumunci idan ya zamanto suna yaƙi da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna yaƙi da addini to nan wajen ba za a yi wani alaƙar ihsani tare da shi ba wannan yana da wato sha'anin zumunta yana da muhimmanci kwarai babu abin da yake ƙara arziki sama da abin da mala'iku suka rubuta ba abin da Allah ya ce mala'iku su rubuta na arziki da na shekarun mutum illa sadar zumunci mala'iku za su rubuta abu yayin da mutum yake cikin mahaifiyar ta tun kafin a halicce shi cewa ga arzikinsa ga kuma ajalinsa to in ya sadar zumunta sai Allah ya sa su su goge a ƙarawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ahabba an yumsa lahu fi ajali wa yufsaqa lahu fi rizqi falyasil rahima wanda duk yake so a yi masa jinkiri a cikin ajalin sa a ƙara masa wato in kana so mutum ya zamanto ranka ya dade din Allah ya dade da ranka din sosai kuma a yi a shimfiɗa masa arzikin ka a bashi arziki mai yawa a ƙara masa to ya sada zumunci sada zumunci shine ɗaya daga cikin abin da yake yi kenan kamar yadda yake kuma yankewa shine yake kawo wato mummunan ƙarshe masu yanke zumunci ana jin tsoron mummunan ƙarshe Allah ya kiyaye mu a wata ƙira'ar an ce wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arhami ƙira'ar hamza ɗaya daga cikin ƙurra'ul kufa daga cikin yana daga cikin ƙurra'ul saba'a wanda yake tsayuwa wajen karatu din nan ƙura'u masu shatiriya ya kun san irin hijiriyar karan kira a sakako ƙul in labittum illa qalilan law annakum haka za ka gina karatunka in dai akwai hamza bayan sukun sai ya tsaya a kan sukun din sannan ya tashi to hamza a cikin ƙira'arsa ya ce wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham ku ji tsoron Allah wanda kuke magiya da shi da kuma zumunci wannan ishara ne ga abin da kuke yi a jahiliya suna yin magiya da zumunci sai as'aluka billahi wa birrahim ina roƙon ina yi maka magiya da Allah da zumunci wato domin zumuncin da ke tsakanin mu kai wannan abu ne na abin da kuke yi a cikin jahiliya amma ba a yin magiya da wani in ba da Allah ba kamar yadda muka ambata wannan ƙira'ar waɗansu sun yi inkarinta sun ce ai ta saba ka'idar larabci cewar ka'idar larabci idan za ka yi abusi a cikin irin wannan sai ka maimaita harafin jarra suka ce kamata wato da sai a ce alladhi tasa'aluna bihi wa bil arham kamar yadda za ka ce marartu bihi wa bi zaidin ba za ka ce marartu bihi wa zaidin ba suka ce wannan ka'ida haka ka'idar larabci saboda haka sai suka ce wannan ƙira'ar hamza bai karanto ta daidai ba kuskure yayi da ya sa kisra to amma wannan ba ta da hujja tunda ta tabbata ingantaccen ƙira'a ce ya ji ta an yi alqur'ani shi kansa hujja ne akan harshen larabci tunda Allah ya ce qur'anan arabiya daga ina za a ɗauki larabci in ba daga alqur'ani ba shi yasa ibnu malik ya rabbi akan wannan a cikin alfiya da ya kawo wannan ka'idar yace san wannan ka'idar bai dade ita ba yace wa audu hafidin lada aqil ala damir hafdin laziman qad ju'ila wa laysa indi laziman id qad ata fi nazm wa nakr sahih muthbata yace audu na ba dole bane domin ya zo a cikin waka da kuma an nakr sahih magana ingantacce shi ne alqur'ani saboda haka ba lazimi bane ga shi nan ma a cikin sun kawo shawahid da dama irin su a cikin lugar larabci saboda haka wannan ƙira'a ce sahihiya amma ana ishara ne ga abin da yake al'adar su a jahiliya take ma junan su magiya da sunan Allah da kuma haƙƙin zumunta to amma ba a nema haƙƙi ba a magiya da su da wani in ba da Allah maɗaukakin sarki ba inna Allaha kana alaikum raqiba lalle Allah maɗaukakin sarki makiyayi ne akan ku wato mai kula da ayyukan ku ne wanda yake sanin wannan shine zai kai mutum zuwa ga makami shine fa in lam takun tarahu fa innahu yara san cewa in baka ganin Allah Allah madaukakin sarki yana ganin ka an ce wannan ayar wata ran waɗansu laraba wannan ayar annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta ta akan sahabbai yayin da waɗansu larabawa suka zo daga kabilan mudar suna sanye da fatun damusa kusan tsiraikin su ya bayyana saboda alamar talauci da ke tare da su ya ga wannan talauci tare da su sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa ake kiran sallah a cikin hadisin Hajar ibn Abdullah al-Bajali yace fa qama annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ma mutane hudu bayan sallah azhar fa qala fi khutbatihi yace a cikin khutbarsa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida hatta khatama al-aya ya karanta wannan aya har karshenta sannan ya kuɗaitar da mutane akan su sadaka jarir yace tafaddaqa rajulun min dinarihi min dirhamihi min sa'i burrihi min sa'i tamrihi ila akhir al-hadith yace sai gashi malam mutane sun so makawo sadaka daga wanda zai kawo sisi sai wanda zai kawo sule sai wanda zai kawo tuf sai wanda zai kawo abinci na wato alkama sai wanda zai kawo dabino sai da aka tara wato sai da aka yi tili na abinci da tufafi da kuɗi a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace man sanna fi islami sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah kuma ta shan hadisi wato a cikin munasabar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan shine cewa mutane daga wato ɗan uwa ne aka koma zuwa da akanin su saboda wannan haƙƙin na mutuntaka suna da haƙƙin ya zamanto a tsare musu ransu dan haka idan ka ga mutum zai mutu saboda yunwa ko ba musulmi bane yana da haƙƙin ka ciyar da shi saboda cewa asalin ku duk iyayen ku ne kuma da Allah cikin annabi sallallahu alaihi wasallam yake fi kulli dhati kadibin raqibatin sadaqa a cikin dukkan mai danyen hanta dukkan mai rai akwai sadaka a kanta in ka kyale shi bai mutu ba in ka kyale shi ya mutu baka tsirtar da ransa ba to za ka yi namun rayuwarsa idan musulmi ne ka biya biya domin ka zama to kai ne sababin ka kashe shi kai ne sababin kashe shi duk da yake ba kisa bane na kisan kai da gangan kisa ne na gangan na kuskure نعم
وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى
وآتوا اليتامى أموالهم كبام مرايو دوكيوينسي ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب كدك مسنيا ممونا بكتكاوا ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم كدك تشيني دوكيوينسي يزو أتشين دوكيوينكم إنه كان حوبا كبيرا ينهكا تشيني دوكيوين ناس تارجا ناكو حوبا كبيرا جنبينيني جرما ولم kitabi ne ga waliyai masu jikin kallamarin marayu da kuma wanda ake musu wasiyai wasici ai wato maraya bisa al'ada in ya zamanto ba shi da waliyi dan uwan uba to haƙƙin al'umma ne haƙƙin daular musulunci ce haƙƙin gwamnatin musulunci ce ta yi masa wasiyi a sanya masa mai kula da shi wasiyi wanda yanzu abubuwan da ba a yi kenan sai ga yara an bar su in ba a yi musu wasi alƙali shi ne haƙƙinsa ya zamanto ya kafa wannan wanda irin wannan ya kamata mu raya a cikin al'ummarmu domin kula da marayu to Allah ya ce ya ku wanda ake musu wasici da kula da marayu da kuma waliyai wanda ko da ba a naɗa ku ba saboda alaƙarku da dangantakarku ku ne waliyai wanda walici yana da ƙa'ida kamar yadda za mu gani ku ba ma marayu dukiyoyinsu ku ba su dukiyoyinsu ma'ana ku ciyar da su daga dukiyoyinsu yayin da suke marayu ku ciyar da su ku tufatar da su daga dukiyoyin su kada ya zamanto an bar musu dukiya kun ki ku sa su a makaranta kun ki ku ciyar da su kun ki ku tufatar da su saboda kun ɗauki dukiyar kun halaka ta in kuka yi haka innahu kana kuban kabira wannan laifi ne mai girma al-yatama jam'u yatim al-yatim abinda ake nufi da yatim shine maraya an ɗauke shi daga al-yatim wa huwa al-farq kadaita dan ya zamanto shi kadai ba shi da uba ana nufin wanda ubansa ya mutu alhali bai balaga ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yanda ya zo hadisin sayyidina ali yace la yutma ba'da al-ihtina babu maraici bayan balaga dan haka daga mutum ya balaga ya zama to ba baligi ba maraya ba saboda haka in aka ce wa atul yatama ana nufin ku ba su dukiyoyin su wato ku ciyar da su, ku sanya su su samu abin da za su ci, su ci fatar, su yi karatu, su samu magani daga cikin dukiyoyinsu, ana nufin yayin da suke a matsayinsu na yara. Kada ku bari su tozarta, ba su da abin da za su ci. Idan kuma ana nufin yanzu sun zamanto balagaggu, sun mallaki hankalinsu, saboda haka dukiyar da aka ba ku ko ajiye musu, ku mayar musu. An kira su marayu saboda duban halin da suke a da kafin su zaman to yanzu balagaggu, domin daga sun balagaggu sun tashi daga marayu, kamar yadda aka ce, kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa ulqiya saharatu sajidin, ɗan dabo masu sihiri sai suka faɗi suna masu sujada. Yayin da suka sujada masu sihiri ne, a lokacin da suka sujada ba sun tuba daga sihiri din ba, sun riga sun daina. Lokacin da suka sujada sun bar sihiri, amma da duban halin da suke kafin su wannan sujada. To haka zalika, in aka ce su manya yanzu marayu sun zama to manya, domin bayan da dukiyar maraya fuska biyu ne. Fuska ta farko yayin da suke ƙanana suna nan sukan maraice su, ka ba su dukiyarsu shi ne ka rinka ciyar da su, da yanda iyayen su ke ciyar da su ka ciyar da su. Da dukiyar da aka bar musu in suna da ita irin makarantar da ubansu yake kai su, ka kai su. Ba ka cire su daga makaranta ka je ka ce ai ba za a iya gaya musu kuɗin makaranta ba, yanzu sai dai su zauna a gida in ya so sa rinka zuwa makarantar dare. Bayan ga shi suna da dukiyar, ka ce kila ta musu dukiyar, su kake a'a wannan ba daga cikin maslaha ba ne. Irin tufafin da suke sawa yayin da iyayen suke zare, ka tufatar da su. Irin abincin da suke ci, ka ciyar da su daga wannan abincin. Fuska ta farko ta yanda ba su dukiya, fuska ta biyu ta ba su dukiya. Yayin da suka mallaki hankalin su, da dukiyar ba taka bace ta ajiya ce, to in sun mallaki hankalin su, kamar yadda zai zo a cikin ayar da za ta zo nan gaba, ka jaraba ku, ka tabbatar sun san maslahar kula da dukiya, sun san da za su tattali na dukiyar su, to sai ka ɗauki dukiyar su ka ba su, kamar yadda musu ka fita daga cikin, ka sauke nauyin da yake kanka. To wannan bayan da ta biyu, an kira su marayu a lokacin da duba da cewa ai da marayu ne, amma yanzu sun zama to ba marayu ba, yayin da take mu ganin da za a ba su dukiyar su idan suka balaga. Allah san bayan wannan umarni sai kuma Allah ce kada ku ci dukiyar su ba da dukiyar ku ba. Anan waɗansu malamai sun ce wannan hani ne ga abin da suka kasance, a hani ne a ga abin da farkon musulunci, saboda isa mafita wajen wato hana su al'adar da suke na jahiliya, domin a da a jahiliya dukiyar maraya ba komai ba ce. Idan mutum dai aka ce ya mutu ya bar marayu, to za su galabaita, don dukiyar ta su haɗa masu kula da dukiyar cinye ta suke haɗa ta sanar dukiyar su, babu bambanci su ci ta kamar yadda za su ci ta su dukiya. To saboda haka sai Allah ya hana su haɗa dukiyar su da ta maraya, wato ko da wajen cin abinci ne, idan za su yi abinci ba za su haɗa ta su dukiyar da ta maraya ba, sai dai a ce shi maraya a dafa masa naka abincin daban. In za a yi cefane, a yi cefanen gida sannan a yi cefanen maraya, ya zama to dukiyarsa daban, dukiyar maraya daban. Domin Allah ya ce wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum, kada ku ci dukiyarsu tare da dukiyarku. To daga baya da Allah ya saukar da faɗinsa a cikin suratul baqara wa in tukhaliquhum fa ikhwanukum, idan kuka cuɗanya da su ƴan uwanku ne, wato ma'ana za ku iya cuɗanya dukiyarku ga baki ɗaya, amma ya zamanto ana kiyaye haƙƙin Allah, ya zamanto an yi mu'amala bil ma'ruf, da abinda yake sananne ne wajen shari'a, abinda yake na neman maslaha ne, ba kawo gyara ba. To Allah ta'ala ya ce cin dukiyar maraya ɗin nan ba da haƙƙi ba, wannan shi ne Allah ya kira shi musanya mummuna da kyakkyawa, wato ka ɗauki mummuna ka bayar da kyakkyawa. Ma'ana in ka ci dukiyar maraya ita ce mummuna, a tsayin kunka ita ce taka dukiyar ta halal. To kada da yau kanka ci taka dukiyar ta halal ka je kana cin dukiyar maraya, in kai haka sai ya zamanto ka musanya kyakkyawa da mummuna, wato ka musanya mummuna da kyakkyawa, ka bayar da kyakkyawa ka karɓi mummuna. Wannan kuma abu ne da yake ba wanda yake. To Allah ya ce innahu kana huban kabira, wannan laifi ne mai girma. Wato kenan cin dukiyar marayu yana daga cikin kaba'irul dhunub, yana daga cikin manyan zulubai, kamar yadda za mu gani inda Allah ta'ala yake cewa innal ladhina ya'kuluna amwala al-yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira, duk wanda suke wannan ba za su kare lafiya tsakanin su da Allah ba, duk wanda suke wannan ba za su kare lafiya tsakanin su da Allah ba, duk irin aikin su da suke nagari ranar alkiyama ko sun yi abin da za su shiga aljanna ba za su shiga aljanna ba sai Allah ya tsiye su ya kwashe daga cikin kyawawan ayyukan su ya raba wa marayu hakkin su na'am Allah ta'ala yake wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama idan kun ji tsoron ba za ku yi adalci akan haƙƙin marayu mata da ke karkashin kulawar ku ba wajen ba su sadaki ba za ku yi adalci ku ba su sadakin da ya dace da su ba fankihu ma qaba lakum minan nisa to ku auri abin da ya dadada gare ku na mata ku auri mataye waɗanda wato masu tsarkaka waɗanda kuke so suka dadada muku masna biyu wa thalatha ko uku wa ruba'a ko hurhudu fa in khiftum alla ta'dilu in kun ji tsoron ba za ku yi adalci tsakanin su ba in kun aure su biyu ko uku ko hurhudu fa wahida to fankihu wahida a cikin qira'ar jumhur kenan fa wahidatan ay fankihu wahida ko aure mace daya kan aw ma malakat aymanukum ko kuma ku samu ku yanga ko kuma wato ku riki abinda hannuwanku suka mallaka shine wato ita ce su ne ku yangu zalika adna alla ta'ulu wannan shine yafi kusa a gare ku da kada ku yi zalunci domin idan wannan aya kamar da Aisha tace ta sauka ne akan mutane da suke zai zama to suna kula da marainiya marainiyar tana da dukiya suna gudun cewa idan suka aurar da ita ga wani za a ce ke mutum da ta auri wani a fitan mata da kudinta kuma suna ganin kanta haka zai takura musu to kuma amma suna da tsoron Allah sai su ce to in haka ne bari mu aure ta ma bari na aure ta kamar mutum ne yana da 'yar baffansa tana karkashinsa tunda shi waliyinta ne dan annu dan baffa wato da abin nan 'yar baffan mutum zai iya auren ta ko to yana so ya aure ta saboda kada wani ya aure ta bare a fitar da kuɗi din daga cikin duki daga cikin kulawarsa to kuma in shine zai aure ta kuma shine waliyinta kaga waliyi shine zai ce ga sadakin da za a biya to yanzu kuma shine muka shine nama to yana jin tsoro saboda tsoron Allah saboda an san ɗabi'ar mu'mini suna da tsoron Allah yana ganin cewa ba zai iya auren ta ba ya zama to yayi mata adalci wajen sadaki to sai Allah ya ce kun kuna jin wannan tsoron shikenan dane ki ba sai kun aure su ba ku je ku aure waɗansu mata ɗin duk wanda suka dadada gare ku daga cikin mata ga sauran mata nan da yawa in ma kuka tashi auren ba ita kaɗai ba ku auri biyu ko uku ko hurhudu in kun ji tsoron cewar auren da yawa ɗin ba zai sa ba za ku yi adalci tsakanin su ba adalci a nan wajen ana nufin adalci a wajen kwana da kyakkyawan zamantakewa al-mabith wa husnul ishra kyakkyawan zamantakewa kyautatawa in kuna jin tsoron ba za ku yi haka ba za ku yi adalci ba na ku raba musu kwana daidai wa daidai sai dai ku zamanto kan cewa wannan a ce to ita ce indai abin nan irin yadda waɗansu abin nan larabawa da ba su tsoron Allah ke gano su shi ba za ba ba in ya ƙara aure shikenan amarya da ita ake yi sai shekara sai shekara biyu bai je wajen uwar gida ba to in kuna jin tsoron wannan za ku haka zai faru a gare ku to ku aure ɗaya kaga a nan wajen auren ɗaya babu zancen ake kai adalci au ma malakat aymanukum ko kuma ma maimakon auren ku je ku kama ku yanga ku zauna tare da ita zalika adna an la taqulu wannan shine yafi kusa gare ku da kada ku yi adalci kada ku yi zalunci abin nan abinda ake nufi da Allah ta'ulu daga ala ya'ulu aulan ne min az-zulmi ba na ala ya'ilu iyalan ba kamar da wani suka cewa wannan shine yafi kusa da kada ku yawan iyali a'a ba domin wannan daga ala ya'ilu iyalan ne wannan ayar ita ba ta da mafhumi, ba wai mutum zai yi aure ba zai auru a zahirin da suna nuna cewa in kuna jin tsoron ba za ku yi adalci wajen auren marayu ba, ku auri waɗansu matan ba marayu ba. To in ba in kuma ku ba marayu kuke kula da su ba, ya ce kenan ku ba za ku yi aure ba, ko ba za ku auri mata biyu ko uku ko huɗu ba, a wannan babu mafhumi da wannan. Wannan na ayat nafi ce akan halaccin auren mata biyu ko uku ko huɗu. Sama da haka fa ayat ta yi shiru a kai. Ayat ta yi shiru a kai, amma sunna ta bayyana cewa ba a wuce huɗu. Kuma akan ta ijma'in malamai yake, ba wanda ya saba sai waɗanda yake sun fita daga cikin tafarkin jama'ar musulmi, akwai waɗansu in shi'a da suka saba suka ce mutum zai iya auren mata har guda tara, ko kuma waɗansu suka ce har guda goma sha ɗaya saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri mata sha ɗaya. Waɗansu suka ce tara, domin aka ce za a haɗa biyu uku huɗu nawa kenan tara. To ai kamata ya ce sha takwas ba tara, inda cewa aka yi masna ana nufin isnaini isnaini, salata ana nufin salata salata, ruba ana nufin arba'un arba'un. Saboda haka kaga sai ya zamanto biyu huɗu kenan ko uku shida kenan, huɗu takwas kenan ka haɗa sha takwas. To amma da yake abin son zuciya ne sai Allah ya makantar da su da bin wannan. A cikin larabci idan ka ce ja'a al-qawmu ithnain ithnain, ka ce ja'a al-qawmu masna wa thulatha wa ruba', mutanen sun zo biyu da uku da huɗu, wannan ayar ne yake nufi? Ya nufin ya adadin mutanen da suka zo? Ko mu ne a Hausa aka ce ai da suka tashi zuwa sun zo biyu uku huɗu, ya nuna maka adadin mutanen, ya nuna maka yadda suka zo ne, in suka tashi zuwa ko dai su zo biyu ko kuma uku ko huɗu, ba su zo ba sa zuwa ɗaiɗai ba sa zuwa biyar, amma adadi nawa ne suka zo ga baki ɗaya ayar da ke nuna ba. To haka wannan ayar take tsadin da aure, in ku tashi aure ko dai ku aure su zama su biyu, wato ma'ana waɗansu su aure, wato tunda hitsari ne ga jama'a shi yasa ake takrar din wannan usuli ne da ake ce masa al-adl al-ma'dul bihi, shi yasa ne ma ya zamanto mabni ala al-fath lil adl wal wasiya, domin sifa ce kuma ta zamanto an kawar da shi daga babinta, maimakon a ce ithnain ithnain sai aka ce masna, salasa salasa sai aka ce thulath, maimakon a ce arba'un arba'un sai aka ce ruba', sai zamanto siga ce mabniyatun ala al-fath, aka gina ta akan fatha domin wannan illar da aka yi ta wato takrar din da aka ayar ba tana nufin ka haɗa su ne gaba ɗaya ba, wato ku auri mata biyu, wato waɗansu su aure su biyu, waɗansu su auri uku, waɗansu su auri huɗu a cikin al'ummar musulmi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo a cikin sunnarsa da hadisai da dama, ba kawai hadisin Zailan ba, akwai Zailan as-Saqafi wanda ya musulunta ƙarƙashinsa akwai mata guda goma. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace fariq minhun amsik minhunna arba'a, ka riƙe huɗu kawai daga cikinsu, wa fariq ma siwahun, ka rabu da sauran. Akwai Urwata bin Mas'ud al-Thaqafi shi ma irinsa ne, shi ma mata goma sha ɗaya ya zo, mata goma ne daga cikinsu, har akwai ƴar uwar Abu Sufyan, huɗunsu duk Qurashawa ne. Yace ya auri huɗu ya saki shida, ya auri ya riƙe huɗu daga ciki har da ƴar uwar Abu Sufyan ɗin ya saki sauran shida. Akwai Qais ibn al-Harith shi kuma ya musulunta da matansa takwas, shi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa ya riƙe huɗu ya saki huɗu. Akwai wanda kuma shi ne ya musulunta da matansa guda biyar yace ya saki ɗaya ya saki ɗaya daga cikin su. Dan haka ne wannan hadisi ne ingantacce, duk wanda ya yi inkarin wannan sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi inkarin abu wanda yake ma'lumu min addini bi darura, an san shi larura ne a cikin addinin musulunci cewa aure ya cikin auren da ake yi mata guda ake yi. In mutum ya auri ta biyar sai an masa haddi, haddi za a yi masa a jefe shi na shari'a domin ya yi zina, kuma ba zai da abin jahilci ba, jahilci ba zai amfani shi ba sai idan bai zai da musulunta ba, in bai zai da musulunta ba kamar ya shigo cikin addinin musulunci ya daga cikin irin ƙabilun da suke da auren mata da yawa, kamar yadda waɗansu ƙabilu na Najeriya da suke yanzu mutum yana da mata tara, mata goma sha ɗaya, mata talatin, to irin wannan in ya shiga sai a ce masa to wannan addinin musulunci ne, huɗu kawai ake yi, sauran dole ya rabu da su. ba zai amma idan yasa ya san addinin musulunci ya taso a cikin addinin musulunci ya auri ta biyar to wannan haji za a yi masa kazalika idan mutum yana da mata hudu sai ya saki mace daya ya sake ta saki wanda yake raji'i zai iya dawo da ita saki wanda yake raji'i zai iya dawo da ita saki ɗaya ko saki biyu sai kawai kafin inda ta kare sai ya je ya ɗaura aure to shi ma ya auri mace ta biyar domin a matsayin ita wadda ba inda ta bata kare ba a matsayin matar ta take shine nan wajen ne malamai suke faɗa na Allah wato kaci suka ci cikin fuqahawa suka ce namiji idda ta waje ba a gare shi wanda namiji ne idda take waje ba a gare shi shine wanda yake da mata hudu ya saki daya daga ciki saki wanda yake zai iya yin kome to sai ya jira ta gama idda shi ma sai yayi idda kafin ya sake aure in ko ya sake aure ba ta gama idda ba ya auri mace ta biyar sai ya zamanto abinda yake yi ya saba shi ma wannan haji za a yi masa sai dai kamar nata tunda yake akwai shubha zai iya cewa ai bai sani ba za a iya kawar da haji a gare shi in akwai ganganci sai a yi masa ta'ziri wato a yi masa horo mai tsanani ko da ba su tare ba in dai ya ɗaura auren ya ɗaura aure a kan mace ta biyar nikahul khamisatu batil daga cikin aure wanda yake ɓatacce mutum ya ɗaura auren mace ta biyar auren ɓatacce ne ko bai sadu da ita ba wannan auren ɓatacce ne idan daga baya aka gaya masa sai an sake ba zai kare da ita ba sai an sake ɗaura wannan auren saboda ya gina shi ne a kan batil wannan ayar ita ce asali ta nuna halaccin yin aure matsayinsa a cikin shari'a yana ɗaukar hukuncen a hakamu tafi yakan zamanto asalinsa mustahabi ne saboda sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kamar rajula an sunnati falaysa minni wanda yake neman wani abu ba sunna ta ba to baya tare da amma yakan zamanto wajibi yakan zamanto haramu yakan zamanto mustahabi yakan zamanto makruh yakan zamanto kuma kawai halal wanda duk tafsilin malamai sun riga sun yi daga cikin su akwai al-qadi iyad kamar inda yayi a cikin sharhin sanad sahih muslim ya bayyana hukuncin aure to yin aure ya zamanto cewar mutum ya ji tsoron Allah yayin da yake auren mace sama da ɗaya saboda kada yayi adalci wani ya daga cikin addini domin yin adalci tsakanin mata wajibi ne bal shi ne sharaɗin halaccin mutum ya auri mace sama da ɗaya in mutum ya san ba zai adalci ba haramun ne ya auri sama da mace ɗaya idan ya sani saboda raunin saboda shi Allah ya ce mutum ne mai rauni ba zai iya tsawatarwa ba yana gani za a sa shi ya saɓa ma Allah ba zai iya ba saboda tausayi ko saboda makauniyar soyayya ba zai iya wannan ba to haramun ne ya tsara aure in kuma yayi ya rashin adalci din ranar alkiyama alamar ku za ta zo sai ya tashi wa shiqquhu ma'i ya zama mutum mai shanyayyen gefe kowa ya gan shi ya san cewa wannan azzalimi ne tsakanin matan Allah ya tashi اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يستجاب لها نعوذ بك من هؤلاء الأربع سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم دع الله أنصر راكدا أكي دع الله أنت شكرا ranar juma'a an tara taimako domin a kai ma'an ƙwamni da suke mabukata a cikin kurkuku kuma alhamdulillahi daga abinda ɗan uwa suka bayar an samu 40,000 da aka tara aka kashe 30,800 ya zama to akwai sauran 2200 abinda aka taya an sai katon uku na sabulu an sai man shafawa katon uku an sai man wanka wato abun wanke baki katon biyu sannan mutane kuma sun sai maka da sa'a da kayan sawa da butoci na alwala da sauran da sabulai wanda dai an riga an kai musu saboda haka wannan suka bada wannan taimako Allah ya saka musu da alkhairi kuma Allah ya ga za mu ci gaba da kokarin tarawa domin a kai sauran mabukata kamar asibitoci da gidajen yara insha Allah Allah madaukakin sarki ya ba mu albarkacin wannan wata na Ramadan ya rubanya mana ayyukanmu ya karbi ibadarmu wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi